matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku muke rini daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau ne zamu kawo karshen tattaunawa da Malam Nasir Zahra Jain, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa, wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya, musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata, wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jami'ai. Bakun namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya, ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen. A yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tunkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya, wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a ƙasar.
Na tabbatar da cewa ba a rika gurin wasu abubuwa ba, kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadar shugaban kasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa, wanda ya kamata shugaban kasa ya tashi sai ya fara tsawatarwa da kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa.
To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa, ƙarshe yana yuwa ya zo ya ƙari akan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban ƙasa ke yakin neman zaɓe, shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi, amma aka yi awon arziki Allah ya kubutar da shi, babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban ƙasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban ƙasa, amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki, ba ma harkar jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba, a ɓangarori na rayuwa a Najeriya?
To gaskiya tun shugaban Buhari ya tashi tsaye ya hanka daga baccin da yake yi na wato tabbatar da cewa ya kawo wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da komai na yanzu, kun ban da harkar tsaro. In aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane, don da yawa za ka ga akwai kisa kisan da wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma Sanko, akwai dubban mutane da aka kai su gaban EFCC ana binciken su, amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirga cewa an kwanta su ba su ka iya gasa yayin ganya su gaba. To kaga idan ba a hukunci mai amurin kuma kaga su ka san cana na da haka yana shi yana ci sun ci da rasha an kisa, to wani mutane ba a karanta annabi suke a kasar nan ba, ya kamata a fara zama da dunya
to a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka dai suna fama da hatsarin mota ya fi laku mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota, yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharihi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Wato shirin kwaikwayo mai koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya, mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta Amurka, baba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi, amma sai a shekarar 5-10 baka ji jirgi ɗaya iya karkashe daga hanya ba ma ya yi yawa sauka. To kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yanda ake tabbatar da cewa an bi ka'idar tada jirage. To kaga mu a cikin hanyar yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji soji ba ya masa maninci kamar yadda ake wa mota wannan ba ma yin jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a yan shekarun baya musamman lokacin Obasanjo an yi ta samun haɗarin jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗarin da ake kuma idan an duba za a ga yawanci in akwai kurakuran su na tuka jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Majalla ya karkin tattaunawar mu da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai shirya kan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.